Sashin Hausa na murya Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 8 ga watan Maris din shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabi Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington. Ga kanin labaran duniya.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara yau Talata cewa da alamun sun cimma yarjejeniyar wucin gadi da hukumomin Turkiya dangane da batun yan gudun hijira. Daga Isra'ila kuma ofishin Prime Minister kasar ya fidda sanarwar cewa Prime Minister ya so fi ganawa da zai da shugaban Amurka Barack Obama a wani lokaci cikin watan nan a nan birnin Washington DC. Yau ta kuma take ranar zaɓe fidda ƴan takara ko ci gaba da haka da ake yi a nan Amurka.
To a duk faɗin duniya yau ake bukukuwar ranar mata wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mata ke ciki. Kuma ko ya matan karkara ke wato suna sanar da wannan rana?
Kai mu a karkar mu san sallan mata. Sallan mi dai tace ake zama ta ita kuma. Ka wallahi ba mu labari yanzu hakin ganin dogona ne ma na fito nan sissuka dan hatsin mu zan zo in je in samu dan abin zamu da yan yaron wannan.
Yarinya ta kin ganta nan SAMD jiya ita ta zo da madai sai ta je mun gobe bisu e kalman ma gobe sallan mata. A bakin ta na jiya nan sallan mata.
To har ila yau dangane da wannan rana ta mata a can jihar Yobe Najeriya a yau aka yaye wasu mata 100 a wani shirin koya musu sana'o'in da za su dogaro da kansu.
Gashi an koya mana sana'a, gashi an ba mu jari. Allah ya buɗa masa.
Sannan Halima Jumarau za ta zo mana da shirin noma, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya daga sahabi Imam Aliyu.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara yau Talata cewa da alamun sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi da hukumomin kasar Turkiya a Ankara kan ta sakiyar dubban yan gudun hijira zuwa Turkiya, kuma sun ce suna da kwarin gwiwar cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya a wani lokaci na taron koli da za a yi makon gobe. Bayan watanni da wakilan kungiyar mai kasashe 28 suka yi suna bayyana rashin fahimtar juna da cacar baki, shugabanni suka ce sun amince za su baiwa Turkiya ƙarin kuɗi domin ta taimaka a ƴan gudun hijira, sannan za ta sassauta ba da biza ga ƴan Turkiyar, kuma kungiyar za ta gaggauta batun shigar Turkiyar cikin kungiyar tarayyar Turai. Sannan a gefe ɗaya kuma ita Turkiya za ta taimaka wajen hana kwararar bakin haure zuwa Turai. Shugaban Faransa François Hollande ya ce taron kolin da suka yi ya haifar da fatar za a iya magance batun ƴan gudun hijiran ta wajen haɗin kai tsakanin ƙasashen Turai da kuma inganta hanyoyin haɗa kai da ƙasar Turkiya. Yanzu dai an zura ido zuwa 17 ga wannan wata lokacin da kungiyar tarayyar Turai za ta gudanar da taron koli inda za a kammala wannan yarjejeniya. Daga Isra'ila kuma ofishin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu ya ce ya soke gana wadda aka shirya zai yi da shugaban Amurka Barack Obama a wani lokaci cikin watan nan a nan birnin Washington DC, kuma dalilin haka shine domin kada ya katsalandan ga harkokin siyasar Amurka. Fadar White House ta faɗa jiya cewa Isra'ila ce ta ba da shawarar dama a gana ranar 17 ko 18 ga wannan wata, ita kuma gwamnatin ta Obama ta amince da a yi taron a ɗaya daga cikin waɗannan ranaku. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden yake ci gaba da ziyarar aiki a ƙasashen gabas ta tsakiya, kuma yau ake sa ran zai isa Isra'ila a wani lokaci yau Talata. Mr. Biden idan ya isa Isra'ila ana fatan zai gana da shugaban ƙasar Najekana yayika Shimon Peres a yau Talata da kuma Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu a wani lokaci gobe Laraba. A wani bangare kuma Iran ta ba da sanarwa yau cewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a fadin kasar yau a matakin nuna karfinta na kare kanta da kuma shirinta na tunkarar duk wata barazana. Wannan gwaji yana zuwa ne watanni biyu bayan da Amurka ta kakaba takunkumi kan wasu ƴan kasar su biyar da wasu kamfanoni daban-daban waɗanda suke da alaka da shirye-shiryen ayyukan makaman nuclear, ba wato makaman masu linzami da kasar take haɓakawa. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Masu neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican suna takara yau Talata yayin da kuryar neman jin ra'ayin jama'a take nuna cewa Donald Trump zai iya ƙara tazara da yake baiwa abokan takararsa domin neman tikitin takarar karkashin wannan jam'iyyar ta Republican. Jihar Michigan ce take da wakilai 59 mafiya yawa a zabe da za a yi yau. Yan takara za su sami wani kaso daga cikin wannan wakilan gurgurdun yawan ƙuri'u da dan takara ya samu a zaben na yau Talata, kamar yadda za su yi kan wakilai 91 da za su samu a zabukan da za a yi a jihohin Mississippi da Idaho da kuma Hawaii. Gabanin zaben na yau Talata, Donald Trump yana gaba da Senata Ted Cruz da wakilai 82, yayin da Senata Marco Rubio na jihar Florida da gwamnan jihar Ohio John Kasich suke can baya, suna fatar taka muhimmiyar rawa a zabe da za a yi makon gobe a jihohinsu. A bangaren 'yan Democrat kuma ana zabuka ne a jihohin Michigan da Mississippi. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba da Senata Bernie Sanders a ra'ayoyin jama'a da aka nema dangane da wannan zabe da za a yi yau. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce wani farmaki da jiragen yakin ta sa kai a tsakiyar kasar Somalia sun halaka fiye da mayakan sa kai 150 na kungiyar Al-Shabab waɗanda suke haramar kai wani babban hari. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Captain Jeff Davis ya ga manema labarai jiya Litinin cewa harin da aka kai ƙarshen mako ya auna wani sansanin horaswa ta Al-Shabab a wani wuri mai nisan kilomita 195 arewa da birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar ta Somalia. Ya ce an yi amfani da jirage masu matuƙa da waɗanda ba su da matuƙa a harin da aka kai. Davis ya ce Amurka ta fahimci cewa mayakan suna dab da barin sansanin kuma suna haramar su kai wani yaƙi ko kuma kai wani hari wanda zai kasance barazana ga muradin Amurka da dakarun kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka a Somalia. Binciken farko-farko ya nuna cewa an gama da fiye da ƴan ta'adda 150 a farmakin da aka kai. A halin da ake ci kuma Amurka ta alƙawarin za ta bayyana wa duniya aikace-aikacin da matakan soji da take ɗauka da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa. Mai ba da shawara kan matakan yaƙi da ta'addanci a fadar White House Lisa Monaco ita ce ta faɗi aka je Litinin a ta ce cewa ƴan makonni masu zuwa idan Allah kai mu gwamnati za ta bayyana waɗanda hare-hare da aka kai da irin waɗannan jirage suka halaka a ɓangaren fararen hula da kuma mahara.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a duk faɗin duniya a yau ake bukukuwar ranar mata wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mata ke ciki. Taken wannan shekara shine yadda za a tabbatar da daidaito tsakanin mata da takwarorinsu maza. Daga birnin Damagaram ga wakilin muryar Amurka Tamar Abari da wannan rahoto da za ku ji.
A wannan lokaci da muke ciki, mata su ne ɓangaren da suka fi fuskantar matsaloli duk wanda irin nazari da ƙoƙarin da wasu ƙungiyoyi da masu hannu da shuni ke yi na fitar da matan daga ƙangin talauci da yake barazana a gare su. Na yi hira da wasu mata inda suka shaida min suna sana'a don taimaka ma iyalansu.
Assalamu alaikum, sunana Zulaha. Muna sana'a ta kulle-kulle ta firigo, muna kulle lemu ruwan sanyi. Cikin sana'ar mu dai alhamdulillah.
Yanzu wannan mene ne kike?
Wannan lemu ne nake kullawa, dala biyar-biyar. In yaso yara suna shigowa suna saya, kuma muna da dan talle da yake hudda ya kai kasuwa ko tasha.
To kamar wannan sana'a take, wanda irin gudunmuwa take ka miki a cikin rayuwarki da iyali?
Alhamdulillah, gaskiya sana'ar mu tana taimakawa sosai. Ma tana taimakawa mu cikin harkar rayuwarmu, muna taimakawa ma iyalanmu a ciki. Yanga yanzu zamani ya riga ya canza, ba lalle bane komai ka saka mu namiji kace shi zai yi, a'a. A cikin wannan suna ta mu alhamdulillah, yaranmu suna Muhammadiya suna boko, a ciki muke taimakawa harkar littattafan su ko teliƙin su, ba mu saka mu maza ba.
Dahira mala Abdu, sana'ar da nake yi dai ina yin awara, ina yin doya, kuma ina dan saro su wani haka sabulin nika so kilin dai da abin da ba a rasa ba, kuma ina sana'a kis.
To kamar wannan sana'a taki, wani irin gudunmuwa take bada a cikin zaman rayuwarki na iyali kamar?
Alhamdulillah, wannan sana'a na dogara ga Allah, na dogara da wannan sana'a. Inda kin ga yara gare ni kuma kin gan su ga su nan, masha Allah,
baban su ya rasu nan da shekara biyu ya rasu amma ban taba zuwa wani guri ba na meka hannu na ce a bani wani abu ban dogara ba da kowa da komai da Allah da sana'a wannan suna dogara da suna ke komai mutum mu sha ni sitaran mu da yara in biya musu lakwai in sanin dai marayu in biya musu makaranta
sannan malama wannan daga ina ne zaki haka dauke da wannan kaya
da kauye ne nake wallahi Allah kina gani dan Allah dan annabi wannan itten da naje nayo shine zan zo in sai da anci da iyallan wannan
sai da itte ne zaki
eh
yo yau ho sallan mata ce ke biki san ba sallan mata ce yau
kai mu a karkarin mu san sallan mata sallan mi ce ake da mata ita kuma
sallan mata ta duniya baki da labari
ha wallahi ba mu da labari zaki kin gani dogona ne ma na fito nan sissuka dan hatsin mu zan zo in je in samu dan abun zamu ci da yan yaron wannan
shi wannan itten sana'a ke ce ko ko yau ne kawai kika kare
ha kawai kullun shine sana'a wannan shine ba mu da aikin komai a garin mu komai babu daka asiri herahi da kan wannan kuma daga jargajar tun wannan kullun haka ne
da yake yau rana ce ta matan duniya 8 ga watan Maris na tambayi ko su san da wannan rana sai suka ce
gaskiya ne wannan sallah a guri na batta muhimmanci yarinya ta kin ganta nan SAMD jiya ita ta zo da madai sai ta je mun gobe bisu e kalmar magobe sallan mata a bakin ta nan wannan sallah mata ni ban taba cin wata moriya ba ta wannan sallah mata muna ganin su a tele a radio muna jin labari ga sunan suna walimomukan su wani guri haka ga an yanka su wani dabobi sikiredi da dai sauransu kaga suna ta walimar su
ka wannan sallah mun ji ta dai a bakin ku yan jarida saboda wannan sallah mu dai gaskiya sai dai mun bude tele mu gan su mata dai wacce na bariki muna ganin su dai su ce yau sallan mata ce a ce gashi ana taimaka mata mu dai gaskiya ba mu san da shi ba
Tamara Abari sashin Hausa na muryar Amurka daga na magara a jamhuriyar Niger
Madalla gaida Tamara Abari to a can jihar Yobe Najeriya kuwa yayin da ake bukukuwan ranar ta mata an yaye wasu mata ne su 100 waɗanda aka koya musu kananan sana'o'i waɗanda za su iya dogaro da kansu wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da wannan rahoto daga Maiduguri
dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar fataskum Nangeri dake jihar Yobe a shirin aro maso gabacin Najeriya Honorable Saba Garba yace jama'an dake wannan yanki na cikin mawuyacin halin rayuwa dan majalisar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ake bikin yaye wasu mata 100 da ya doki nauyin su wajen koya musu sana'o'i daban-daban yace an zabo su ne saboda rage radadin talauci dake damun al'umman dake wannan yanki Honorable Saba Garba dai yace sun doki alƙawari da dama ma jama'a lokacin da suke gudanar da yakin neman zabe kuma yanzu lokaci yayi da jama'a za su fara gani a ƙasa dan haka ne yace yayi waiwayo al'umman sa dan talafawa irin waɗannan mutanen da suka samu kansu cikin wannan hali musamman mata da ya bayyana su a matsayin iyaye wanda kuma dukkanin walhalun kan koma kansu
tun alƙawarin da muka yi shi ne muka zo muka fara cikawa yasa nace to mu idan mun zo tunda mutanen mu mun san halin da muke ciki anan muna cikin wani irin hali saboda mutanen mu suna cikin wahala na rashi da babu abin yi a ƙasa kuma mutanen mu masu kwazo ne idan muka duba me zamu yi mu taimaka musu sai muka ce to mu koya a mata su ne baji na fare a koya musu sana'a muka zana muka yi shawara wacce sana'a zamu fara koya musu wani ba ta dau lokaci ba wannan sana'a shi ne muka ce mu duba mu gani wanda ba tare da an ce an na neman wutar lantarki ba ko wani abu za su yi shi ne muka ce to mu duba musu na za su yi sabulu man shafawa da kuma abin kanshi wanda ake sakawa a gida
me yasa ka zabi mata
abin da yasa ka zabi mata saboda muke ganin su ne iyayenmu su ne matanmu su ne kannanmu su ne dan duk wata wahala ta gida an da tashi tana wajen mata mata ne suke yi amma za ka ga mata su suke gida su ne da yara su ne zuwa asibiti su ne komai na gida ko ya akai za ka ga mace ta yi kokari ta samu abin da za iyalinta za su ci so sai yasa muka fara da mata maza kuma abin da muka ce to wanda za su tafi makaranta suke ba su da halin yin kaman jam wannan jarabawa na sai form fiye da guda 300 mun raba musu
wani irin mata ne aka zabo
eh mun duba wanda majajin su Allah musu rasuwa suna tare da yara mun san duk wahalar gidan ta koma kansu shine wannan na emphasizing akan cewa lalle a nemo wa'annan mu fara taimaka musu a yanzu wanda muka fara mata 100 ne mun yi shi kuma akwai wasu wanda za a sake nan na sati uku
to ko me matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa
sunana Amina Muhammad Hausawa mun samu abin da zamu taimaka wa kanmu saboda da muna zauna a gida ba mu san ya zamu yi sana'a ba samu kuɗi kuma na koyi sana'an sabulu gum fresh basling
Sunana Hafsa Muhammad tsohuwar kasuwa. Muna ji a wasu local gama a wasu state gashi ya zo mana. Saboda haka mun miƙa godiyarmu ga Allah kuma Ubangiji Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa.
Sunana Asabe Malam Audu. A yanzu kan mun samu lafiya. Mun gode madalla Allah.
Suna Fatima Abubakar. Gashi an koya mana sana'a, gashi an ba mu jari. Allah ya buɗa masa.
Kamar sana'a mai ne mai aka koya muku?
Sabulu da mai da turare.
Kamar su sabulai da mai dinnan da kuma kayan wanki ya gana da na gani. Ku kuke yin shi
nan? Eh, mu muke yi a nan wajen.
An dai koyar da waɗannan mata ɗari sana'o'i daban-daban, wanda suka haɗa da yin sabulai da turare, da man shafawa da saƙa da dai sauransu, wanda zai taimaka rayuwarsu wajen riƙe marayun da suke tattare da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla gaida Haruna Dauda Biyu. To yanzu kuma bari mu dawo fannin siyasar Amurka, inda masu adawa da nasarar da ɗan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ke samu suka ce za su kashe dala miliyan 10 a wannan mako kadai a fannin tallace-tallace na talabijin, domin ganin sun karya lagun hamshakin ɗan kasuwar wanda ke ci gaba da samun karɓuwa. Na tambayi barista Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka dalilin da yasa wasu a cikin jam'iyyar ke kokarin ganin bayan Trump.
Saboda 'yan takarar da suka tsaya a yanzu waɗanda ake tunanin za su iya kaiwa ga samun nasara irin kamar attajiri Donald Trump da sauransu, ana ganin idan har ya zama shi ne shugaban ƙasar Amurka, ganin irin kalaman da yake yi da alƙawura da yake ɗauka, to abin zai iya sa Amurka ci wani hali da ba shi kenan ba ta zama saniyar bare. Bai dace a ce wanda yake so ya zama shugaban ƙasa a ƙasa mai muhimmanci kamar Amurka ya yi irin wannan kalame ba.
Gamai batun su 'yan takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, wannan karo an ga wani salo da zaka ga suna ta jefa kalamai a tsakanin su na ban mamaki da ɓatanci haka. Kamar ya kake ganin wannan yanayin tafiya in ka kwatanta da abubuwan da ake gani a siyasar Amurka a baya?
A gaskiya abubuwa sun tawarfari musamman a jam'iyyar Republican. Wannan kuma ba ra'ayi na bane, shine ra'ayin da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar. Suna ganin cewa waɗanda suka karbi ragamar al'amura, waɗanda su ne suka fi hara amma a cikin 'yan takarar, kamar akwai maganganu da suke yi dangane da abun da suke so su yi don an zaɓe su, da kuma dangane da kalamai da suke yi wa juna lokacin da ake hamayyar neman zaɓe, abu ne da ake ganin bai dace a ce wanda yake so ya zama shugaban ƙasa a irin ƙasa ta Amurka da suke da muhimmanci a siyasar duniya a ce yana da wannan ra'ayi ba. Misali, ra'ayin kyamar baki, ra'ayin kyamar baƙaƙen fata, ra'ayin kyamar musulmai, waɗannan duka abubuwa ne da suke ganin idan har aka ci gaba da yin irin wannan ɗin, banda ma kawo wa ita jam'iyyar ci baya, zai iya sa Amurka shiga wanda zama saniyar bare a duniya.
To barista, kamar me yasa ba a samun irin wannan cece-kuce da yake yawan faruwa a jam'iyyar Republican a ɓangaren 'yan Democrat?
Na farko dai ra'ayina a ni a nawa ra'ayin ya fi karkata dama ga irin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar Democrat, saboda su sun fi sassauci dangane da abin da ya shafi baki da suka zo daga waɗansu wata ƙasa, sun fi sassauci dangane da al'amuran da ya shafi wato mu'amalan tsakanin gwamnati da baƙaƙen fata da suke nan da kuma baki da suka zo daga wata ƙasa. So manufofin sun ka duba, za ka ga manufofi ne da suka karkata zuwa wajen talaka illahirin jama'a. Su kuma 'yan Republican manufofinsu za ka cewa da yawa daga cikinsu suna yin abin ne don su daɗaɗawa wasu 'yan kalilan da suke da kuɗi suke ba su kuɗaɗe.
Barista Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Tun zagogon mu na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 a nan birnin Washington DC. Ga Halima Jumrahu da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Taron kolin da aka yi kwanakin baya a Kano akan harkar noma da neman hanyoyin harhaɗo da martaban noma a Najeriya ya samu halartar manyan masana masu bincike daga manyan jami'o'in Najeriya, kamar yadda za ku ji wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim Kuriyai da ɗaya daga cikin su, wanda ya fara da hudar sunan shi kamar haka.
Sunana Dr. Aminu Ibrahim Sharifai, ni ne research facilitator na Alkamawa platform, inda ake shuka alkama.
Kalmar alkamawa dinan sai zuciyar mai saurari ta kaddar cewa alkama kake nufi, da ake bread da ita ake sauran abubuwa, ita ce?
to garin ya samu sunansa daga alkama wacce ake bireri pinkaso alkaki da duk irin abinci na kasar Hausa. So a da kamar shekara 20 da ya wuce 1984 garin shi a dai nan Kano shi yafi kowane area ba da alkama, dan haka mutane sai suka sa masa wannan suna alkamawa. So ya zama synonymous to alkama a inda ya samu sunan sa.
Yan sartibi ne ake manoman yankin suke wannan ku aiki kuke aure
abinda suka fi sun fi yin alkama wajen kashi 70 na manoman wajen suna yin alkama, sannan suna yin tumatiri, suna yin tattasai, suna yin albasa, so da kuma shinkafa yar tarani. So mu mun shigo a aikin alkama ne. Akwai wata kungiya ta SADSC tana da headquarters a Tunisia, ita ta kawo tallafi ga Najeriya akan noman alkama, sai ta hada kai da ma'aikatar da take aikin alkama ta Lecture Research Institution da take Maiduguri. So mu kuma a research institution na Zaria mu muke da scientists da suke aiki akan alkama. So dan haka mu an dauko mu scientists mu zo
daga Jami'ar Ahmadu Bello,
Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Wani coordinator din program din shine Professor Ayu, wanda director ta na yanzu shi yake coordinating din aikin alkama. Mu kuma an dauko mu research scientists da zamu zo platform uku akai, daya alkamawa, daya abagwai, daya akadawa. So ni ne in charge of alkamawa kamar yadda nace. So abinda muke wa manoma a wajen shine mu nuna musu dabaru na zamani na yadda zaka shuka alkama, ka girbi abun da zai fito daga cikin ta kafa na da. Da manoman alkama ba sa samun sama da buhu 9 zuwa 10 maximum a hectare guda. Amma yanzu da shigowar wannan innovation din da dabaru da muke basu, sukan samu har buhu 25 buhu 30. And our target is 40 to 50. So muna tafiya yanzu saboda ɗan sababbin ire-ire da ake su zo, ana research akan su, ba a fito an yi certifying ɗin su ba tukun. In an yi wannan muna ganin cewa yield ɗin zai karu fiye da abin da suke samu yanzu.
Shi wannan company da kace ya zo ko daga Tunisia?
Ba company ba,
cibiya.
Eh, cibiya ce.
Cibiya ce ta nazarin irai da ta zo da shi da abin nan kuma har ta ba.
Yes.
Daga
Tunisia.
Daga kasar Tunisia. Akwai wani lokaci da aka yanke za ku yi wani aiki tare da su ne ko kuma sun zo ne da za ku ci gaba da aikin haɗin gwiwa tare?
Akwai lokaci. Ina jin program ɗin zai ƙare nan da shekara 3. Program ɗin zai ƙare. A program din akwai tallafi da ake bayarwa, akwai tallafi da yawa da muka bayar a nan Kano
kamar
ga manoma. Kamar mun kawo wani seed cleaning machine, wanda duk wanda yayi irin sa idan ya fito da shi na alkama zai je wannan machine din kawai za a cleaning. Yana bambancewa ka san shi yadda iri, in zaka iri sai ya zama size din sa ya zama the same daidai. So akwai machine din zai yadda zai gyara maka standard din sa, ya grading. An kawo manoman Kano din nan kyauta, sannan mun kawo musu harvester. Sun ce mana abin da yake ba su wahala a noman alkama shine bugunta idan an yanke. So an ba su inji kyauta, platforms din nan guda uku, da kuma akwai wani platform a Maiduguri, Kano da Maiduguri, su wannan program din suke aiki. Su ma Maiduguri an kai musu duk abin da ake kawo a Kano. Banda wannan mun kawo musu ire-ire da muke daukowa da lecture. Ita wannan mutane da suka zo daga Tunisia sun ba da tallafi na ire-iren da suke ganin ana son a yi amfani da shi kyauta ga manoma. Yau shekara 3 kenan muna ba su. A nan Kano mun ba da sama da buhu 350 to the platform kyauta. Da kashi in ka ja iri sai ka ci gaba da abinka da kake da shi. Kusan su ne dan abubuwan. Apart from kuma muna daukan manoma representative din su a kai su training. An kai su Sudan, an kai su Ethiopia, an kai su Egypt. Sun je sun ga yadda suke aiki harkar su a can, dan su zo su yi ta nan Najeriya at no cost. Wannan kungiya ita ce take biya wa manoma wannan abubuwa.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, Dr. Aminu Ibrahim Sharifai zai kammala bayani. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kadan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Yau za mu tattauna kai tsaye da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya a yau 8 ga watan Maris. Ku huta lahiya.
Kasance kada ku bari a baku labari. Yanzu ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Zamu fara da sakon Bala Muhammad Dabban da Salihu Isa Farane. Kuka ce Salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da shugaban Afrika ta Kudu Jacob Zuma ya kawo Najeriya ta zama mai amfani ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Amin. Shirin zaman lafiyar da aka yi a birnin Lagos bayan tashin hankalin da ya faru a unguwar Mile 12 ya yi daidai. Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Amin. Sako daga Sani mai langi-langi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Ta gaba ta fito ne daga Iliyasu Muhammad Tungan Bako, wanda ya kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya ƙara ƙaimi wajen maido da martaban man fetur domin talaka ya same shi cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Abdulsalam Muhammadu Lima Tsagem, ma'ajin ƙungiyar muryar jama'a, kace haƙiƙa samun 'yar takarar shugaban ƙasa mace a Somalia kuma 'yar gudun hijira wani babban ci gaba ne da alfahari ga duk 'yan gudun hijiran da ke ƙasashen duniya baki ɗaya.
Yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice.
Ko kuma shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara yau Talata cewa da alamun sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi da hukumomin kasar Turkiya da ke Ankara kan tsakiyar dubban yan gudun hijira zuwa Turkiyar, kuma sun ce suna da kwarin gwiwar cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya lokacin wani taron kole da za a yi wani lokaci makon gobe. Bayan watanni da wakilan kungiyar mai kasashe 28 suka yi suna bayyana rashin fahimtar juna da cacar baki, shugabannin suka ce sun amince za su baiwa Turkiya ƙarin kuɗi, ita kuma za ta taimaka wajen daƙile kurarar bakin haure zuwa Turai. Daga Isra'ila kuma ofishin Prime Minister kasar ya bayyana yau Talata cewa gana da aka shirya tsakanin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da kuma shugaban Amurka wani lokaci cikin wannan wata nan birnin Washington yanzu an soke shi. Prime Minister ya ce ya dauki wannan matakin ne domin kada ya katsa London cikin harkar siyasar Amurka. Fadar White House ta bayyana jiya Litinin cewa ita Isra'ila ce ta bada shawara cewa shugabannin su gana ranakun 17 ko 18 ga wannan wata. Gwamnatin ta Obama ta amince cewa a gana ɗaya daga cikin waɗannan ranaku. Wannan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden zai isa Isra'ila yau Talata, kuma zai gana da shugabanni da ke kasar a dai a ci gaba da rangadi da yake a gabas ta tsakiya. Haka nan kuma mun kawo muku labarin cewa yau take ranar zaɓe, ko kuma masu neman shugabancin Amurka gargashin jam'iyyar Republican suna takara yau Talata, yayin da kuryar neman jin ra'ayin jama'a da ke nuna cewa Donald Trump zai iya ƙara tazara da ke akwai tsakanin abokan takararsa domin neman tikitin zama dan takarar shugabancin Amurka gargashin jam'iyyar. Jihar Michigan ce take da wakilai 59 mafiya yawa a zaben na yau. Yan takara su samu wani kaso daga cikin wakilan gurgudun yawan kuri'u da suka samu.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai dai can anjima za mu sake dawa da izinin Allah, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan rana ta mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Ta yaya kuke ganin za a iya tallafawa mata wajen ganin sun samu abin dogaro da kansu da kuma yadda za a samar da daidaito? Lambar da za ku kira ita ce 2022655. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin, da kuma Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injinanmu Mr. Jonah Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amma kada ku yi nisa, domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.